بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana yammacin ranar Alhamis ce da ta daidai da 25 ga watan Ramadan, hijirana da shekara 1432, daidai da 25 ga watan Agusta shekara ta 2011. Wannan shi ne kasan na 30 daga cikin jerin gyar tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muke yi daga littafin Umdatut Tafsir anil Hafiz ibn Kathirin, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi. Har yanzu muna daddala fassara wasu ayoyi 5 na farkon suratul Baqara, inda muke kaiwa muna komowa muna tsintar hukunce ɗaya bayan ɗaya waɗanda suka shafi ainihin wannan sura mai albarka. Haka muna son malam ya sake jawo mana waɗannan ayoyi 5 insha Allahu ta'ala dai, waɗanda muke daddala a kansu, sa'annan sai mu zo mu tashi akan ainihin ayar da muke buƙatar ainihin mu ci gaba insha Allah. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Idan ba a manta ba, dama kamar yadda muka bayyana, lokacin da al'ummar musulmin farko a garin Madina suka taru, sun zo sun haɗu da ainihin wato mushrikai daga cikin ainihin asalin mutanen Madina, sannan suka haɗu da ahlul kitabi daga cikin Yahudawa da kuma Kiristoci, sannan a cikinsu kuma sai aka samar da wasu ƙungiya waɗanda suke miyagu ne, su ne munafukai. Haka sai zama Madina tana ɗauke da nau'in waɗannan mutane a lokaci guda, muminai da munafukai, mushrikai da ahlul kitabin. Allah maɗaukakin sarki a cikin wannan sura sai ya fara bayyana siffofi na muminai da kuma irin yaba musu da jinjina musu da yake. Daga cikin waɗannan siffofin Allah maɗaukakin sarki yake siffanta su da cewa allazina yu'minuna bil ghaibi, su ne waɗanda suka yi imani da gaibi. Mun ji menene ake kira imani? Shine yadda da gaskatawa da fatar baki da zuciya, gaɓoɓi kuma su tabbatar da haka. Menene gaibu? Bayani dangane da gaibu, ajiya mun yi bayanin cewa fassarar gaibu da muke so mu fitar anan, muna son mu fitar da abin da ake nufi da gaibu ne a ƙarƙashin hasken aya, amma Bahaushe ya aru wannan aya ya je ya gurɓata ta. Galibi idan Bahaushe ya ce gaibu yana nufin aikin banza, in ya ce maka ai duk al'amarin ma gaibu ne, wato yana nufin dishirme ne. Kamar yadda na fara kawa a jiya cewa idan Bahaushe ya ce siyasa, abin da yake nufi yaudara. Duk waɗannan kalmomin asalinsu na Larabci ne, amma Bahaushe ya are su kuma sai ya ainihin ba su mummunar ma'ana. Abin da muke so a nan, muna so ne ka fahimci menene Allah maɗaukakin sarki yake magana dangane da imani da gaibu. Mecece kalmar gaibu a wannan wurin? Malam ya ce wa amma al-ghaibu al-muradu ha huna faqad ikhtalafat ibaratu salaf fihi. Gaibu da ake nufi a nan wurin da Allah yake cewa waɗanda suka yi imani da gaibu, to fassarori da malaman farko suka yi an samu bambanci dangane da fassarorin, amma malam ya ce wa kulluha sahihatun, dukkanin fassarorin duk da yake an samu bambance-bambance dukkansu daidai ne. Tarji'u ila anna al-jami'a muradin, suna komawa zuwa ga cewa dukkanin fassarorin da su malaman farkon suka yi su ne dai abin da ake nufi. Wato fassarori ne aka yi, amma ba fassarori waɗanda suke muzadda ba, ba masu karo da juna ba, fassarori ne aka yi waɗanda suke fassara nau'uka na al'amari. Misali jama'a, yanzu a larabci in aka ce khubz, in aka ce al-khubz, abin da ake nufi shine abin da Bahaushe yake kira gurasa, ita ce al-khubz. Amma kaga in ka zo fassara al-khubz, zaka iya cewa alkaki, zaka iya cewa fanke, zaka iya cewa cincin, zaka iya cewa burodi, zaka iya cewa gurasa, zaka iya cewa wara. Duk wanda ka fassara wannan yayi, domin dukkan su ƙarshe suna komawa a ƙarƙashin gida ɗaya ne. Dan haka kalmar gaibu malamai sun yi mata fassara mabambanta, amma fassarorin dukkan su suna komawa zuwa ga abu ɗaya ne. Qala Abul Aliya, al-Imam Abul Aliya yace yu'minuna bil ghaibi, qala yu'minuna billahi wa malaikatihi, cewar suna imani da gaibu, abinda ake nufi shine suna imani da ainihin Allah madaukakin sarki. A jiya mun bayyana na daga cikin lazimin imani da Allah shine ka yadda da Allah da duk wata siffa ta shi da aka siffanta shi da ita a cikin Al-Qur'ani ko manzon shi siffanta shi da ita, ka yadda da duk wani matsayi da Allah madaukakin sarki yake da shi, cewa shi kadai ne bashi da abokin tarayya a wajen ayyukan shi, wato rububiyyar shi. Duk wata halitta da Allah madaukakin sarki yayi, shi kadai yayi ta, babu wata kungiya ta injiniyoyi waɗanda suka haɗu domin bashi shawara ko taimaka mishi. Dan haka Allah madaukakin sarki bashi da wasu consortium, bashi da wasu consultants waɗanda ke shawartar shi ga yadda ya kamata. Shi kadai yake yin komai nashi, tsira da aminci sun tabbata gare shi. Wannan shi yake nufi da kadaita Allah da ayyukan shi, wato tauhidin rububiyya. Haka kuma ka yadda cewa Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanta a bautawa. Duk wanda ake bautawa ba Allah ba, to an yi ganganci, an yi wauta, an yi runtu. Wannan shi yake kira tauhidul ibada ko tauhidul uluhiyya, wato kadaita Allah shi kadai da ibada. Sannan duk wani suna da ka ji an kira ya Allah da shi, ko da ka ji ya yi iri ɗaya da na wane da wance da wane, kar ka taɓa tunanin ma'anar ɗaya ce. Misali, daga cikin sunayen Allah akwai Al-Aziz. To in kana karanta Al-Qur'ani za ka ji Al-Qur'ani da kanshi, wato Allah madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani ya kirayi wasu mutane da Al-Aziz. Qalatim ra'atul Aziz, matar Al-Aziz ta ce, to izzat da ke cikin Azizu Misra ba ita ce izza irin ta Allah madaukakin sarki ba, izza irin ta Allah ba wata izza da ce kama da ita. Idan ka fahimci wannan, to sai ka gane Allah shi kadai ne a sunayen shi, Allah shi kadai ne a siffofin shi. To waɗannan tattaruwar abubuwa ɓangarori guda uku su ne ma'anar la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai, bashi da abokin tarayya a wajen ayyukan shi, bashi da abokin tarayya a wajen ayyukan da ake mishi, kuma bashi da abokin tarayya a wajen sunaye da siffofin shi. Idan ka tabbatar da waɗannan abubuwan, to ka gama tabbatar wa da Allah dukkan matsayin da ya cancanta. Amma idan har kai jayayya da Allah dangane da wata halitta tashi, to wannan shirka ta shigo maka cikin rububiyya. Idan kai tarayya dangane da wani aiki da bayi suke wa Allah, ka haɗa wani a ciki, to ka ainihin yi wa Allah shirka a wajen ibada ko uluhiyya. Sunaye da Allah yake da su da siffofi, idan kai jayayyar ma'anar waɗannan sunaye da siffofi ka danganta wa wani wanda ba Allah ba, to tauhidinka ya ɓaci na ɓangaren al-asma'u was-sifat. Shi kuwa tauhidi, idan ɓangaren shi guda ya ɓaci, to sauran ɓangarorin sun ɓaci. Idan ka kudurta cewa Allah ba shi kaɗai bane a wajen ayyukan da yake yi, ka zama mushriki. Idan ka kudurta cewa Allah ba shi kaɗai cancanta a bautawa ba, ka zama mushriki. Idan ka kudurta wani suna na Allah ko wata siffa ta Allah ta yi daidai da sunan wani cikin halittu ko siffar wani halitta, shikenan ka zama zunzurutun mushriki. Shi yasa na daga cikin abin da yake ruɗaɗɗewa daga cikin musulmi a yau, sai musulmi ya je yana shirka ta wani ɓangaren, in an ce shi mushriki ne sai kuma ya dawo ta wani bangaren ya ce yana da tauhidi, kai cho tauhidi a wurin Allah ba jarabawar wayek ba ce. Ka san jarabawar wayek, in ka ci mathematics da English da physics da chemistry, idan ka faɗi health science ko ka faɗi technical drawing, jarabawar za ta bayyana ga wanda ka ci ga wanda ka faɗi. Bangaren tauhidi in ka faɗi ɗaya sauran ma duk ka faɗi, F9 zai bayyana a cikin result sheet ɗinka. Ya kamata ku gane. Haka mutane da yawa, mutum zai zo tuntube sai ya kira sunan Shehu Dan Godiyo ko Shehu Abubakar Gumi ko Shehu Abdul Qadiri ko Shehu Tijjani ko ya kira sunan sahabi ko ya kira sunan manzon Allah, wannan aikin nashi shirka ne. To wannan shirkar jama'a ta bata la ilaha illallah shi da yake faɗi, ta bata sallar shi, ta bata azumin shi, ta bata zakkar shi, duk sallolin shi da yake gaba ɗaya sun lalace, saboda me? An samu shirka a wajen ibada. Hakan aka samu shirka a wajen al-asma'u was-sifat. In ba haka ba, Quraishawa ai suna da aqida dangane da kadaita Allah akan shi kadai yake ruwan sama, shi kadai yake halitta, shi kadai yake kashewa, shi kadai yake rayawa. Amma a ina shirkar su ta bayyana? Shirkar su ta bayyana ne fil asma'i was-sifat da kuma uluhiyya. Shirkar su ta bayyana wajen al-asma'u was-sifat. Sunan Allah Al-Aziz sai suka yi wa Allah abokiyar tarayya, suka samu wata gunki mace sai suka sa mata Al-Uzzatu, suka ce ita ce ta macen Allah, tunda Allah Al-Aziz ne to su ma suna da Al-Uzzatu, suka ce tunda Allah Al-Mannan ne sai suka samu ainihin Al-Manatu, sai suka samu wata gunkanya mace suka ce ga Allahnya mace Al-Ma Al-Mannan Al-Manatu. Sannan sai me? Sai ainihin daga cikin sunayen Allah akwai Allahu, sai suka ainihin samu Allatu, suka ce ga Allahnya ta mace. Don haka suke da Lata da Uzza da Manatu. Waɗannan shirka suka yi wa Allah a cikin sunayen shi. Banda waɗannan fa suna da Hubal, suna da wasu gumaka da dama waɗanda anan sunaye ne masu cin gashin kansu suka kirkira suka sa. Kamar yadda Bahaushe a lokacin da yake shirka yake da ainihin gunkin tsibirbira. To idan kun gane wannan jama'a, bacin tauhidi bacin komai ne. Shi yasa in ka je lahira, idan har tauhidin ka ya baci, duk wani abin alheri da ka kulla ya riga ya baci tare da wannan alherin. Sai Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sai Allah ya tattara duk aikin da ka aikata sai ya tarwatsa shi. Kai kuma sai a sa mala'iku su daure ka sai su gidan wuta da kai. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Dan haka yadda da Allah shine ka bauta mishi shi kadai, ka yadda da duk darajojin da yake da su shi kadai ne, ka yadda da cewa dukkanin wani matsayi da Allah madaukakin sarki yake da shi na halitta shi kadai ne bai da abokin tarayya. Wa mala'ikatihi ka yadda da mala'ikun Allah, mala'iku ka yadda da su a yadda Allah ya yi su. Shine su mala'iku an yi su da haske ne, haske da ka gani da shi Allah ya diba ya halicce su. Haka yazo a cikin hadisi sahihi wanda al-Imam Muslim da Baihaqi suka ruwaito, mala'iku da haske aka yi su. Sannan ka yadda cewa mala'iku ba maza bane kuma ba mata bane, kar ka saka su a cikin wata janda, su ba maza bane su ba mata bane. Allah ya tsarkake su daga kasantuwar ka ce musu maza ko kuma ka ce musu mata, haka Allah madaukakin sarki ya halicce su. To amma idan ya tashi magana yana abbara su, yana bayani akan cewa kamar namiji ne, to a wajen magana sai a ce mala'ika Jibrilu ya ce, ba za a ce mala'ika Jibrilu ta ce ba, sai a ce ya ce. Sai a dauke shi a cikin ainihin wato janda na masculine, wato sai a dauke shi a matsayin namiji, amma a halitta ka dauka namiji ne kamar yadda ake da namiji ko mace. Na biyu, Larabawa a jahiliyarsu sun kudurce cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne ƴan mata. To ka ƙaryata wannan maganar, saboda Allah ya ce ala innahum min iskihim la yaquluna waladallah wa innahum lakazibuna asqafal banatu ala albanin. Na daga cikin ƙarerayin su Allah ya ce suna cewa Allah madaukakin sarki yana da ƴaƴa mata, sai Allah ya ce ƙarya suke yi. Sai ya ce yanzu nan Allah madaukakin sarki idan zai zama yana da ƴaƴan kuma sai ya zabi mata ya bar ƴaƴa maza, a halin ku Qurayshawa kuna kyamar ƴaƴa mata, kuma ku dangantawa Allah madaukakin sarki abinda kuke kyama, to wannan yana daga cikin ƙarerayin su. To sa'annan akwai ƙarerayi masu dimbin yawa da mutane suke kudurcewa dangane da mala'iku. To dukka watsar da waɗannan ƙarerayi, kai imani da mala'iku a bisa yadda Alƙur'ani da Sunna suka bada labarin su. Na fata an gane. Na daga cikin ƙaryata mala'iku a ƙasar nan tamu, an haife mu muna zuwa masallatan Juma'a a waɗancan lokuta, sai kaga hotunan mala'iku ana siyarwa, sai kaga hoton ainihin mala'ika munkar da nakir a kabari sun tashi wani sun rike guduma. Har yanzu masallatan al'adu za ka ga ana siyar da irin wannan. Wannan ƙaryata mala'ika ne, wannan inkarin sifa ce ta hakika ta mala'ika. Wane ne ya je lahira ya gano mala'ika, ko wa ya je cikin kabari ya gano mala'ika a irin wannan sifar, balle zai bada labarin shi. Sannan ka yadda cewa mala'iku ba a ganin su sai in Allah madaukakin sarki ya so a gansu. Mala'iku suna rikida su zama mutane ko su zama duk halittar da Allah madaukakin sarki ya nufa su zama. To wajibi ne ka kudurce wannan. To lallai wannan na daga cikin imani da gaibu wa kutubihi da kuma yadda da littattafan Allah, kamar yadda ka yadda Alkur'ani gaskiya ne, ka yadda cewa At-Taura da Injila gaskiya ne. Amma ahir kar ka dauka cewa At-Taura ita ce Old Testament da kake gani a yanzu, kamar yadda kar ka taba yadda da cewa Injila ita ce New Testament da ke hannun mutane a yanzu. Waɗancan littattafai da Allah ya saukarwa annabawa su za ka yadda da su. Waɗannan abubuwan da ake gabatarwa a matsayin Old da New Testament, malamai suka ce sakamakon an gurɓata su, ba za ka iya gaskata su a matsayin su ne waɗancan ba, ba kuma za ka iya ƙaryata su a matsayin ba su ne waɗancan ba. Sai dai ka ce mun yi imani da abin da Allah ya saukarwa da Annabi Musa, mun yi imani da abin da Allah ya saukarwa da Annabi Isa. To wajibi ne ka yadda da littafan Allah baki ɗaya, wa rusulihi, sannan ka yadda da manzannin Allah gaba ɗayan su. Wal yawmil akhir, ka yadda da ranar lahira gaskiya ce. Wa jannatihi wa narihi, ka yadda da aljannar wuta da aljannar Allah da kuma cewa Allah yana da wuta. Wa liqa'ihi, sannan ka yadda da cewa akwai wata rana da za ku haɗu da Allah. Wa yu'minuna bil hayati ba'da al maut, sannan kuma mu'mine na gaskiya su ne waɗanda ke yadda da cewa akwai wata rayuwa wadda za a yi ta bayan mutuwa. Wannan rayuwa ita ake kira al hayatul barzakhiyya. Ita wannan rayuwa an bar nan duniya kafin a isa lahira, kafin a tashi kiyama, to can ake tafiya. Wannan rayuwa ita ce rayuwar barzahu, babu wanda ya san yadda take sai Allah madaukakin sarki, sai abubuwan da Alkur'ani yake ba mu labari da abubuwan da Sunna ke ba da labari. A bisa karantarwar Alkur'ani da Sunna mun ga cewa a rayuwar barzahu akwai waɗanda ke cikin ni'ima, a rayuwar barzahu akwai waɗanda suke cikin azaba. Duk wannan Allah ya tabbata mana, kuma annabin shi ya tabbata mana. To ka yadda da cewa akwai irin wannan rayuwar, kuma wannan rayuwar idan har ba ka karanta abu dangane da ita a Qur'ani ko hadisi ba, kar ka taɓa fadi. Sannan duk abin da ka karanta a Qur'ani da hadisi game da wannan rayuwar kuma dole ne ka yadda. Dan haka dole ne ka yadda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi, cewa da zarar an rufe mamaci, mala'iku guda biyu sai su zo sai su tayar da shi zaune. To karka kawo tunani yau kamar shekaru kusan 35 da suka wuce a ƙasar nan wani ya taɓa kawo hayaniya, yaushe za ku ce kun yadda da cewa ainihin wato akwai wannan irin rayuwa bayan mutuwa ta hanyar tayar da wanda yake ainihin cikin kabari? Bayan a cikin wannan rayuwar kwantar da mamaci ake a cikin wani siririn rami, sai ce to ta yaya ma a ce za a iya tayar da shi ya zauna? Dan haka sai ya kawo logic, ya kawo dabara cewa dan haka rufe mamaci da ake ya kwanta a ɓarin dama to kuskure ne. Aka ce sai dai yaya? Ya ce sai dai in kun haka kabari ku rinka sa mutum ya kwanta a rigingine, yadda da zaran mala'iku sun tashe shi sai ya tashi zaune. Sai aka ce kana zaton duniya ce kenan. Ai wannan ba duniya bace, kuma ba lahira bace, dan haka hankali da tunani ba zai aiki anan ba sai nasu. Hadisi ne sahihi ya zo annabi sallallahu alaihi wa sallama yana kwantar da mamata suna fuskanta alƙibla a bisa hannunsu na dama, haka za a yi. To tunanin cewa kuma ga hadisi ya sake zuwa sahihi cewa mala'iku za su zo su tayar da shi zaune, sai ka wakkala wannan ga al'amarin Allah. Allah yana da iko akan komai. Ina fata an gane. Saboda haka yadda da cewa akwai wata rayuwa bayan mutuwa, wa bil ba'ati sannan da yadda da ta yadda matattu. Bayan an mutu, bayan an gama abin da za a gama a kabari, kuma akwai wata rana da Allah madaukakin sarki zai tashi ainihin duk wanda ya mutu. Allah yace za'amal ladina kafaru allan yub'ath. Kafirai suka ce wai fau 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 ba za a tashe su ba. Haka suka ce sam ba za ta yiwu ba. Sai Allah yace qul bala wa rabbi latub'athunna. Kace musu ƙarya kuke, na rantse da Ubangiji na sai an tashe ku. Summa latunabba'unna bima amiltu. Duk abin da kuka aikata sai an bada labari. Wa zalika 'ala Allahi yasir. Wannan mai sauki ne a wurin Allah. Shine Sayyidina Ali yake cewa walau anna idza mutna bu'isna wa turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mutna bu'isna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in. Yace da a ce mun mutu kyale mu ake da sai a ce wanda ya mutu ya huta. Saboda ka kafin kai celebration cewa oh wani ya mutu ya huta, a'a duk bala'in da yake ciki a nan duniya kar kai saurin cewa ya huta, baka san wani hali yake ciki ba. Saboda Allah cewa yake wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna. Bayan wannan rayuwa kuma akwai wata rayuwa ta barzahu, haka za su zauna cikin ta har zuwa sanda za su tashi. Aliyu yace da a ce in mun mutu babu bincike, babu hisabi, babu tayar da matattu, yace da mutuwa ta zama hutu ga duk wani mai rai. Yace amma matsalar ita ce idan muka mutu sai an tashe mu. To kuma ba nan bace matsalar, ita ce sai an tambaye mu game da komai, sai an tambaye ka game da na farko lafiyar da aka baka, kuruciya, dukiya, sannan lokaci. Kaje ka samu wata lacca da na yi ta na gabatar da ita awa uku, na sa mata lokaci jalin dan adam. Da ba ka gane muhimmancin lokaci ba sai ranar da ka mutu. Za a yi maka display, za a nuna maka duk lokacinka gaba daya, yadda kake kallon video haka za a sa maka ga yadda rayuwarka take. Duk lokacin da ka zo kai wani aikin banza sai kaga an yi display. Duk lokacin da kai aikin kirki sai kaga an nuna. Duk lokacin da yazo ya same ka baka tsina na komai na gari ba, baka yi na banza ba, sai kaga wurin yazo maka blank. Ko kun fahimta? Shi yasa a cikin hadisi Annabi ya ce la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillahi. Harshen ka kai ya sake ya kakkauta daga ambaton Allah. In baka karatun Al-Qur'ani kana tasbihi. In ba haka ba yafi maka sauki din ka ga baki kai shiru da ka faɗi wata kalmar da za ta ja maka musiba. Dan haka na daga cikin imani da gaibu shine yadda da waɗannan abubuwan da muka lissafa. Malai yace fa hadha ghaibun kulluhu. Kaga duk waɗannan aboye suke. Kaga kiyama a boye take, ta da matattu a boye ne, azaba da ni'imar kabari a boye ne, aljanna da wuta a boye ne, littattafan Allah da manzannin Allah da mala'iku duk a boye ne, al'amarin Allah shi kanshi a boye ne, don baka taba ganin Allah ba. To yadda da waɗannan abubuwa da suke a boye, to shi ma gaibu ne. Malam Abul Ali ya fassara shi kenan. Wa qala Qatada wa kaza qala Qatada, haka shi ma malam Qatadatu ya faɗi. Wa an ibn Abbas, Ibn Abbasin ku da yazo ya fassara cewa bil ghaibi, suna imani da gaibu din nan. Kala sai da yace, sai yace bima jaa minhu, wato suna imani da duk abin da yazo daga cikin gaibu din, daga cikin abin da yazo a boye suna imani da shi. Ya'ani min Allah ta'ala, duk abin da yazo daga Allah madaukakin sarki mu'minai sai su imani da shi. Wa qala zirr, malan zirr shi ku cewa yayi al ghaibu al qur'an, abin da ake nufi da gaibu shine alqur'ani. Kenan yu'minuna bil ghaibi ay yu'minuna bil qur'ani kenan. Wa qala ata ibn abi rabah, al imamu ata ce waye man amana billahi faqad amana bil ghaib, wanda duk yadda da Allah to ya yadda da gaibu. Wa qala zaid ibn aslam, al imamu zaid dan aslam yace bil ghaibi bil qadri, imani da qaddara shine imani da gaibu. Malai yace fa kullu hadhihi, kaga duk waɗannan fassarori da aka yi mutaqaribatun fi ma'nan wahid, sun yi kusa da juna a wajen ma'ana. Ko kun fahimta jama'a? Wanda ya imani da Allah, da wanda ya imani da Al-Qur'ani, da wanda ya imani da mala'iku, da wanda ya imani da littafai, da wanda ya imani da qaddara, da wanda ya imani da duk waɗannan al'amuran, zaka ga ƙarshe dai al'amarin na tabbatuwa ne bangarori ne na abu, ko kun fahimta jama'a? Saboda haka mallam yace duk ma'anonin sun yi kusa da juna, da anna jami'a hadhihi al-madhkurat min al-ghaibi, domin duk waɗannan da aka ambata suna daga cikin gaibu, allazi yajibu al-imanu bihi, wanda ya wajaba a yadda da shi. Wa qala sa'id ibn mansur, wani malami ko mai suna Sa'id ibn Mansur hadisi ya ruwaito su kutin da guda dan ya fassara me ake nufi da gaibu. Yace haddathana Abu Muawiya an al-A'mash an Umara ibn Umair wa an Abdurrahman ibn Yazid qala kunna inda Abdullah ibn Mas'ud julusa. Wani babban malami mai suna Imaratu dan Umair da Abdurrahman dan Zaid suka ce mun kasance muna zaune a wurin malaminmu mai suna Abdullahi dan Mas'ud, fa zakarna ashaba Muhammadin ashaba Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, sai muka yi hira sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wa ma sabaqu bihi, da kuma irin yadda suka rigaye mutane da duk wata falala. Sahabbai sun riga sun kwashe kashi, sun rigaye kowa, duk darajar ka, duk karamar ka, di hadda Qur'anin ka, di iya hadisin ka, duk kwarewar ka da fiqhu, di yadda ka iya gwalangwaso da larabci, ko yaya ne sun tsere maka tserewar da ba za ka taba iya kamo su ba. To tabi ai wata ran sai suka zauna suna hirar sahabbai, suna hirar sahabbai, to a gaban wani babban malamin su ne wanda shi ma babban sahabi ne. Qala, sai wannan malami mai suna Abdurrahman dan Zaid yace, fa qala Abdullahi, sai malamin mu Abdullahi dan Mas'udin sahabi na Abdurrahman dan Yazid, sai ainihin wannan malami Abdurrahman dan Yazid yace, fa qala Abdullahi, sai malamin mu ainihin Abdullahi dan Mas'udin yace, inna amra Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana bayyinan liman ra'ahu, al'amarin Muhammad asalali yake ga duk wanda ya ganshi. Abinda yake nufi shine wanda duk ya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama, irin magana nan ta Bahaushe ba dole ma yi imani da shi ba, ai dole in ka ga Annabi duk abin da zai gamsar da kai wanda zai sa ka yi imani sai ka gani. Ba karama kake so ba za ka gani, ba mu'jiza kake so ba za ka gani, ba karatu kake so ba za ka gani, ba gaskiya, duk abin da kake so ka gani. Yace dan haka al'amarin Muhammad sallallahu alaihi wa sallama asarari yake, a fili yake ga duk wanda ya ganshi. Dan wata rana fa Annabi ya taba cewa wani baƙauye, kai imani da ni? Sai baƙauyen yace a yo, wa zai shedarka, waye shedarka akan in yi imani da kai cewa manzon Allah ne kai? Sai manzon Allah yace wannan bishiya, ba dai baƙauye bane kai, kana rayuwa cikin bishiya barge abin nan kargo da sabara, to wannan bishiya za ta yi imani. Sai yace wannan din, sai yace, sai Annabi yace matso kusa, sai bishiya ta tumfuko daga inda take sai ta zo ta tsaya. Sai ce kin yi imani da ni? Sai ta bude baki ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah. To wannan bishiya kaga baƙauye, ana nan zaune wata rana sai ga wani baƙauye shi kuma ya sheko a guje daga ƙauyen su. Manzo Allah yace lafiya, yace ina neman Muhammadu ne, yace gani nan. Sai ce ina shaida ba bauta da gaskiya sai Allah, sannan kai manzon Allah ne. To in ka ji baƙauye yayi haka, akwai magana kenan, ma'ana to faɗa mana, ba mu sha baƙauye. Sai baƙauye yace kiwon awaki nake a cikin daji, sai kirkeci ya biyo mu a guje ni da dabbobi. Yace da ya samu wata akuya guda ɗaya danne, sai ya jaye tafi, sai na bi shi a guje na turmishe shi na kwatota. Yace da na kwatota sai kirkecin nan ya turje, yace mini o, yanzu kai nan in dauki akuyar kwaya ɗaya zan yi karin kumallo? Ba za ka banne in ci ba saboda bakin ciki? Yace sai na ce la, dabba na magana, abun mamaki. Sai kirkecin yace abun mamaki ya wuce, ga Muhammadu can a cikin garin Madina ana saukan mai da wahayi, kana nan daji kana kiyo? Yace to ka ji abin da ya zo da ni. Manzo Allah ya bashi dama ya gabatarwa da mutane, sai manzo Allah ya mintsa yace gaskiya ne, duniya ba za ta tashi ba sai dabbobi sun yi magana. Gaskiya ne wannan hadisi, yadda ka ji shi haka yake, abin ya faru kuma annabi yana cewa duniya ba za ta tashi ba sai dabbobi sun yi magana. An samu ƴan boko kadaddu waɗanda ba su karatun addini ba, suna cewa wai abin da ake nufi da dabbobi sune radio, sune kaza, sune kaza. Dilalatul iqtirani ta hadisin, in kana da kan gado ta isa ka gane wace irin dabba ne ya kawo annabi ya faɗi wannan magana. Kerkeci ne magana ko ko wani dutse ne magana? Kerkeci ne magana. Sai annabi ya alakanta maganganun ya ce to dama duniya ba za ta tashi ba sai dabbobi sun yi magana, wato an fara kenan. A cikin archives ɗina na aje kayan tarihi da library jama'a, ina nan da wani shirin jakan magori da Musa Waziri, yau kusan shekara 20 da ta gabata ya ɗauko wani shirin jakan magori daga ƙasarsu ta Bauchi. Kyanwa ce wata rana wani ya biyo ta a guje a cikin wani gari a Bauchi, a guje biyo ta da ya rutsa ta tarasa yadda za ta yi, sai ta ce wayyo Allah, a jakan magori aka sa. Me abun mamaki, wanda ya karanta Qur'ani da Sunna ya san wannan ba abun mamaki bane. Ana nan wata ran annabi ya zo ne musu wa'azi ya ce wata rana wani mutum ne ya ɗauki saniya ya haukanta, ya ɗauka ya yi ɗora mata, sai kuma ya gallabe ta da bulala cewa ta yi sauri. Sai ta juyo sai ta ce mishi mali haza khuliqtu, kai ni ba don haka aka halicce ni ba. Sai sahabbai suka ce bakaratun takallamat, saniya tana magana manzon Allah. Sai ya ce amantu bizalika, na yadda da haka. Wa amana bizalika Abubakar, Abubakar ma ya yadda da haka, amma Abubakar baya nan a lokacin. Annabi ya yi shaida duk abin da yadda da shi, to Abubakar ma ya yadda da shi. Saboda haka kun ga irin waɗannan abubuwan suna daga cikin imani da gaibu, waɗanda yaddarka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita za ta sa kai imani da haka. Haka nan hadisi ya sake zuwa, annabi na zaune, an tafiya an dawo, yana zaune yana shakatawa, sai ga wani tsohon raƙumi a guje yana zuwa, sai sun kuyar da kanshi, ashe magana yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Sai manzon Allah ya tashi yana hasasawa yana bincike haka, sai ya ce da Allah cikin ku fata ke, wannan raƙumi na waye? Sai wani dattijo ya ce nawa ne. Sai ya ce ya kawo kukanka ne. Ya ce tun yana saurayi ka siye shi kake ɗora mai kaya, ake zirga-zirga, ake safara. Ya ce to ya ji da za ku taho wannan tafiya, kana cewa matarka ta shirya ƙatuwar tukunya, saboda ka fahimci cewa yanzu ya tsufa baya iya kazar-kazar, in an dawo za ka yanka shi. Haka ne ko ba haka ba? Ya ce haka ne. Ya ce to ya kawo kukanka, ya kawo ka majalisar ƙoli kenan, the Supreme Court kenan, ya kawo ƙararka cewa yana roƙon alfarma. Sai manzo Allah ya ce dan haka kai mishi alfarma, ka saka shi cikin raƙuman da ke kiwo, kada a yanka shi. Ai an ci moriye shi. Wannan menene? Yana daga cikin rahma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma na kawo wannan ne dan ka gane cewa ya tabbata cewa dabbobi suna magana, kuma wannan yana daga cikin gaibu wanda ni ban ji ba, kai baka ji ba, ni ban gani ba, kai baka gani ba, amma manzon Allah ya faɗi a cikin hadisai sahihai. Al-Imam Ahmad ya ruwaito mafi yawancin waɗannan hadisai, Al-Imam Abu Dawud ya ruwaito da dama daga cikin su, Al-Imam Abu Nu'aym da al-Imam al-Baihaqi a cikin littattafansu masu ainihin wato suna ainihin wato mu'jiza ta annabawa ko makamantan haka, baki ɗaya sun ruwaito waɗannan ainihin hadisai gaba ɗayan su. Ina fata an gane. Saboda haka haƙiƙanin al'amari, imani da gaibu ya lazimta maka duk abin da yazo a cikin Al-Qur'ani da Sunna kai imani da shi, duk abin da annabi ya faɗi kai imani da shi. Shine wannan sahabi yake cewa ai ba mamaki, wanda duk ya zauna da annabi ai dole ya imani da shi, indai ba bakin kafiri bane, kamar yadda zaka zo ka ji wadanda Allah zai ce innal ladhina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna. Kafirai wadannan bakake sun riga sun yanke shawara, ko kai wa'azi ko ba kai wa'azi ba, ba za su taba yin imani ba. To amma duk wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallama zai ga al'amarin shi a bayyane yake. Sai Ibn Mas'ud yace wallazi la ilaha ghayruhu, ina rantsuwa da Allah wanda yake babu abun bautawa da gaskiya in ba shi ba. Ma amana ahadun qattu imanan afdala min imanin bighaibi, babu wanda yayi imani da dai imanin da yafi kowanne falala fiye da yadda da gaibu. Yadda da gaibu yafi kowanne imani girma. Summa qara'a, sannan sai karanta waɗannan ayoyi da muke kan fassarawa ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون يكرنتو حزوا وأن آيوي بيرد كل أكينانا تامنسو رواه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وابن مردوية والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأن من يما لم يسوس كرويتونا حديثي للإمام سعيد بن منصور لابن أبي حاتم da ibnu mardawiya da hakim kuma hakim yace wannan hadisi ya inganta a bisa sharadin imam al-bukhari da muslim ko da yake bukhari da muslim ba su fitar da shi ba wa fi ma'ana hadha al-hadith alladhi rawahu ahmad an abi juma'a sai kuma yace to kaji wannan hadisin dai ko to akwai wani hadisi kuma da al-imam ahmad ya ruwaito shi ma'anarsa daya daga wani mutum mai suna abu juma'a baban juma'a shi kuma sahabi ne kale yace تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من يكرم كملو واتو من ci abincin safi tare da manzon Allah صلى الله عليه واله وسلم ومعنا ابو عبيده ابن الجراح منا tare da babban sahabi abu ubaida dan jarrah فقال sai yace ya rasul Allah ya manzon Allah hal ahadun khairun minna akwai wanda yafi mu daraja kuwa mu almajiranka ka san sahabbai in zama yayi zama sai su yanko wata tambaya sai su faɗi da izinin Allah sai kaga ta zama alheri gare su da gare mu da zamu zo a bayan su wata rana zauna ake kawai a cikin farin wata da daddare ana hira sahabbai hasken farin wata ya ratsa su sun ganshi dodar sai suka ce ya manzon Allah zamu ga Allah kuwa a ranar alkiyama manzon Allah kuma ya fi duk wani malami duk wani professor da ka san shi a FCE ko College of Education ko wata wacece manzon Allah ya fi shi methodology na karantawa daga cikin hanyoyin karantawa akwai hanyar da zaka gabatar da tambaya daga ciki akwai wanda zaka zo ka jeho musu abin da sai ya gama rikita su tukuna duk waɗannan hanyoyi ne na karantarwa wanda yanzu zaka je ka samu wani ya shaƙe wurin shi da necktie ana ta ce mishi professor wai shine yayi defining ya gano wannan abin ƙarya ne ba a karanta Qur'ani da sunna ba da an ga formulas the formulations the methodologies the techniques ka'idojin karantarwa the good presentation a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji fa farin wata ne ratsa sahabbai an yi hira sai suka ce zai yi mu ga Allah sai manzon Allah ya ce musu sallallahu alaihi wasallam yanzu a yadda muke zauna da ku a cikin farin watan nan idan kuna son ku kalli wata za ku yi turere ne ya sai suka ce a sai ya ce kazalikum tarawna rabbakum haka za ku ga Allah ranar kiyama ba turereniya yanzu in ka zauna a farin wata yayi dodar din nan ko ku dubu ne in kana son ka daga kai ka kalle shi zaka ce wani dan matsa daga inda yake kai zaka daga kanka sai manzo Allah ya ce haka za ku ga Allah a cikin aljanna sai ya kwararo musu labarai masu tsawo a cikin haka har suka samu amsar da suke nema sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan malami cikin sahabbai mai suna Abu Juma'a yace bayan da muka yi karin kumallo tare da manzon Allah Abu Ubaida yana tare da mu sai yace ya manzon Allah akwai wanda yafi mu alheri kuwa akwai wanda yafi mu daraja aslamna ma'ak kaga dai mu mun musulunta ne tare da kai a wurin ka muka musulunta kai ka ba mu kalmar shahada kai ne malamin mu wajahadna ma'aka sannan muna bin ka jihadi kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace na'am akwai wasu wadanda za su samu wani alheri wanda ku kuma ba za ku samu ba qaumun min ba'dikum akwai wasu mutane da za a zamu yi su a bayan ku yu'minuna bi za su yi imani da ni walam yarawni amma ba su ganni ba wadannan mutanen sun samu daraja da alherin da ku ba ku samu ba malai yace rawahu ibn mardawiya bi atwala min hadha الامام ابن مردويا يرويت وانا حديثي ده لفظي مي تصوف يد يد كجي دنا وفي اخره اقرشر روايه ابن مردويا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال في من ذا الله يجي ده صحابي ما يمنعكم من ذلك مي زي هناكو ايماني دني مي زي هناكو يددني مي زي هناكو اينهن واتو جي جهادي تاره دني ورسول الله صلى الله عليه واله وسلم بين اظهركم حال من ذا الله ينا تسكنكانكم ya'tikum bil wahyi min as-sama yana zuwar muku da wahayi daga sama me zai hana ku imani da ni dan haka wannan imani naku da kuka samu madalla, amma akwai wasu da za su imani da ni ta hanyar gaibi, wannan imanin nasu yafi naku ta wannan bangaren. Yace bal qaumun min ba'dikum, akwai wasu mutane da za su zo a bayanku, ya'tihim kitabun, littafin Allah zai zo musu, baina lawhaini, a tsakanin bango da bango, ga littafin Allah tsakanin wannan bango da wannan bango, sai su zo su karanta littafin Allah, yu'minuna bihi, sai su yadda da shi, wa ya'maluna bima fihi, kuma sai su yi aiki da duk abin da ke cikin shi, ula'ika a'azamu minkum ajra, waɗannan sun fi ku girman lada, inda wajen imani da gaibu ne, ladan su yafi naku wajen imani da gaibu. Yanzu wannan hadisi yana lazimta waɗanda suka yi imani a bayan sahabbai da Alƙur'ani sun fi sahabbai daraja kenan, ba haka hadisin yake cewa ba, amma bari ka ji fassara daga gwanayen hadisi. Malam yace wa hadhal hadisu, shi wannan hadisi, fihi dalalatun alal amali bil wijada, a cikin wannan hadisi akwai hujja game da aiki da abin da ake kira wijada. Wijada a cikin ilimin hadisi shine kamar yadda yanzu bayan shekara 200 da ta wuce muka zo muka samu ga littattafai nan su dan hodiyo sun rubuta, kai dai ba dan hodiyo ne ya karantar da kai ba, me yiwa ka samu littafin ne a cikin taskirar kakanka, shi ma kakanka me yiwa ya samu ne a cikin taskirar nashi kakan, amma sai kai imani da cewa wannan littafin na dan hodiyo ne, ka karanta ka yadda kai aiki da shi. In kuka dubi haka muke yanzu da Qur'ani, yanzu akwai cikin mu wanda zai ce wurin manzon Allah yaje aka koya mai Qur'ani, to waye yaje wurin sahabi, waye yaje wurin tabi'i ko tabi'u tabi'ina, dukkanin mu mun samu Alqur'ani ne a rubuce a tsakanin bango da bango, muka yi imani da shi, muke aiki da shi, daga cikin aikin da muke da shi har da wannan yunwar da ke bararraka cikunan mu da sunan azumi, a ina muka gani, waye yake ni a cikin Alqur'ani, to shi Qur'anin waye karantar da kai, ka same shi ne amma kai imani cewa gaskiya ne, to wannan irin imanin shi ake kira al-imanu bil ghaibi, to malaman hadisi shi suke kira wijada, shine ka samu littafi sai ka karanta shi, baka haɗu da malamin ba amma ka karanta ka fahimta ka yadda da abin da ke ciki, haka ci gaba da karantar da wani, to malamai sun yi hujja akan cewa kaga wannan hadisin dalili ne akan cewa wijada daidai ce. Sai yace allati ikhtalafa fiha ahlul hadith, wadda malaman hadisi suka yi sabani, shin ana iya samun littafi a dauke shi wani ya rubuta shekara 100, shekara 500, shekara 1000, kai imani da abin da ke ciki har kai aiki da shi? Wasu malaman hadisi suka ce eh, to me hujjar su, kun ga wannan hadisi hujja ce. Wasu kuma suka ce a'a, su kuma me hujjar, suka ce saboda baka tabbatar ko shi bane. Sai malamai suka ce wannan ba dalili bane, ana iya yadda da wannan littafi ta hanyar ɗayan abu biyu. Hanyar farko ita ce isnadi, idan ka bude littattafai irin su sahihul bukhari da sauransu zaka ga imam al-bukhari yana da isnadi daga wane, almajiran bukhari kuma da suka ruwaito wannan hadisi su malam muhammad firabri da sauransu su kuma suna da isnadin su zuwa ga bukhari, su suka zo suka rubuta cewa wannan littafi daga bukhari ne, bukhari kuma daga wurin malaman shi kaza kaza. In ka bude muwatta ta imam malik haka za gani, in ka bude musnad na imam ahmad haka za gani, idan ka bude musnad na al-imam shafi'i ko al-ummu ta al-imam shafi'i da haka za gani. Hanya ta farko kenan shine samun littafi rubuce da isnadi. Hanya ta biyu shine ku tashi littafin ya zama muku kunne ya girma kaka, kamar yadda muke da qawaidi. Yanzu qawaidi saboda tsabar imani da muka yi da shi, amma fa ba wanda ya san sunan malamin da ya rubuta qawaidi. Kaje ka bincika waye mai, duk wanda zai ce maka sai dai ya ce malam mai qawaidi. To waye, a wani gari aka rubuta? Mu da muka yi karatun zaure, kadai abinda malaman mu tsaffi suka ce mana shine ana tsammanin wasu zamfarawa ne suka rubuta qawaidi a kasar Endoto da ke karkashin tsafe ta jihar Zamfara ta yanzu, kuma suna da aqidar cewa ka rubuta littafi ka sa sunanka riya ne, dan haka wanda ya rubuta shi ko sunan shi bai sa ba. Iya abinda muka samu ce naga qawaidi, kaga ahlari an san sunan mai littafin, ishmawi an san sunan mai littafin,
askari an san sunan mai littafin, risala an san sunan wanda yasa, qurtabi duk waɗannan littafai an san suna, amma qawaidi waye shi? Don ka tai sai ka ce wajadtuhu maktuban, na same shi a rubuce, kuma da haka kake aiki da shi har ka dubi wani ka hukunta cewa sallar ka bata yi ba. Me yasa sai ka ce mai qawaidi ya ce wa man la ya'rifuha la ya'rifu shay'an fi dinillahi wa salatuhu batilatu? Sai ka ce maka to waye mai qawaidi? Amma ka kai imani, to ashe wujada daidai ce, dan haka yadda da abin da aka samu a rubuce, in dai ba shakka ce ta taso ba sai a karba, shine hanya ɗayan hanya biyu. Imma a samu littafin yana da isnadi, ko kuma littafin ba shi da isnadi, amma an tashi an ga malamanmu sun karba, su ma malamansu sun karba, haka muka tashi muka ga iziya, risala, askari, mukhtasar, qurtubi, duk waɗannan littafan fiqhu ba isnadi suke da shi ba. Amma ba ma shakka, me yasa? Sai ka ce lin naqal, haka mu muka ciro daga malamanmu, malamanmu haka suka ciro daga nasu, haka ba a taɓa samun wanda ya musuncewa risala ba Abu Muhammadin ne ya rubuta ta, Abdullahi dan Abi Zaidin al-Qayrawani ba, ba a taɓa samun wanda ya musu ba. Mukhtasar, babu wanda ya taɓa cewa ba Khalilu dan Ishaqa ne ya rubuta shi ba. Ahlari, ba wanda ya taɓa musuncewa Abdurrahman al-Akhdari mutumin kasar Tunisia ba shi ya rubuta shi ba, ba a taɓa musu ba. To dan haka waɗannan tafai, haka muka same su, haka muka yi imani da su, to imaninmu da su da muka yi daidai ne. To sai mu dawo kan makasudi. Yanzu kun gama fahimtar misali. To Qur'ani haka muka same shi a rubuce, haka muka yi imani da shi, cewa duk abin da ke cikin shi littafin Allah ne, kuma tsaralle ne, ba wanda ya taɓa ƙarawa ko ragewa. To yanzu in ka tashi aka ce kai sahabi ne ya karantar da kai, annabi ya karantar da kai, tabi'i ya karantar da kai, zaka ce a'a, shi wanda ya karantar da kai waye karantar da shi? Karshe da wahala kaga an samu isnadi. To sai ka ce wajadtu bi khatti fulani, na samu Qur'ani da rubutun hannun wane. To shine malamai suka ce wannan ainihin wato mas'ala ce wadda an yi sabani akai, amma magana da take daidai shine wannan hadisin kadai dalili ne akan tabbatar da wujada, kama qarrartuhu fi awwal sharh al-Bukhari. Ibn Kathir yace kamar yadda na tabbatar da haka a farkon sharhin Bukhari. A zahiri Ibn Kathir yayi wa Bukhari sharhi kenan, sai dai wannan sharhin bamu taba jin shi ba, bamu taba ganin labarin shi ba. Haka malaman hadisi dake bada labarin littafai, in ka karanta muqaddima ta ainihin Tuhfatul Ahwazi wadda ta tattaro littafai, ba za ka taba jin labarin wannan ba. In ka karanta ainihin littafin Malam Haji Khalifa Kashful Dhunub an asamil kutubi wal funun, ba za ka ji labari ba. Sai dai in kana karatu irin tarihin Ibn Kathir, sai ka ji an ce daga cikin littafan da ya rubuta akwai sharhin Bukhari, don gashi ya faɗi da kanshi, ya ce ya tabbatar da haka a farkon sharhin da yawa Bukhari. Li'annahu, ya ce domin a cikin wannan hadisi shi annabi sallallahu alaihi wa sallama madahahum ala zalika, ya yabi waɗannan mutane ne akan wannan imani da gaibi. Da annabi ya ce wasu mutane za a same su samu littafin Allah a rubuce tsakanin bango da bango, su yi imani da shi, su yi aiki da shi. Shin waɗannan mutanen menene matsayinsu? Sai annabi ya ce ula'ika a'azamu minkum ajara, sun fi ku girman lada a wurin Allah. Yanzu wannan yabo ne ko suka ce? Yabo ne. To tunda annabi ya yabe su akan haka, to dalili ne akan cewa wujada daidai ce. In ka samu littafi a rubuce ka ɗauka ka yi aiki da shi daidai ne, in shakka ba ta taso ba. Sai yake cewa wa zakara annahum a'azamu ajran, kuma annabi ya bada labarin cewa waɗannan mutanen sun fi sahabbai girman lada, min hadhihi al-haysiya, ta wannan nahiyar, la mutlaqan, ba sake ba babu kaidi. Kun ji fasara hadisin ko kun gane jama'a? Su sun zauna da annabi, Qur'ani ya sauka a gaban su, sun yi imani da shi. Kai kuma fa ka zauna da annabi, Qur'ani ya sauka a gabanka, annabi ya karantar da kai al-Qur'ani, yadda da kai da shi duk da baka ga shi annabin ba sallallahu alaihi wasallam, yadda da kai da shi duk da baka duniya aka saukar da shi, wannan karfin imani da gaibi ne. To kaga sahabbai basu kai wannan zamanin ba balle su samu wannan imani. Kaji ta bangaren da ake nufin kana da lada da wata daraja wadda su basu samu ba. Jama'a ko kun fahimta wannan irin scenario? Na sha dauko muku shi ina misali cewa ta yiwu babanka tsohon ɗan boko ne, yana da certificate na primary 7, shekaru 50 da suka wuce. Kai kuma yanzu ka tashi kana da masters, kana da doctoral degree, kana da PhD, kana da wane ne, kana da wane ne. Me yiwa sai kai tunanin cewa ka fi ubanka daraja. Sai a ce a kai kuskure. Me yiwa shi a lokacin da ya gama primary 7, duk yankin su babu jami'a, babu makarantar secondary. Na haka sai aka zai da shi nan. Baban shi ya ce ya zauna a yi mai aure, aka aura mishi uwarka shikenan, aka ci gaba har aka haife ka. Saboda haka faduwa jarabawa ce ta sa bai je jami'a ba, a babu jami'a ne a kusa. To kai kuma sai ya zama jami'a ga baki ga hanci. Yanzu kokari ka fi babanka, shi yasa ka samu degree ko kuwa opportunity ka samu wanda shi bai samu ba. Opportunity ka samu, kaga ashe ba za ka rinka bugun kirji a gaban babanka kana cewa to baba ka san kaman mu masu degree, kaga ku ba ku yi degree ba. Ba kokarin ka ne ya kai ka ba, shi kuma ba rashin kokarin shi bane. A nan yanzu ba rashin imanin sahabbai bane da gaibu yasa ba su samu wannan darajar ba. Allah ne bai raya su a wannan zamanin ba, kuma Allah yake aikata abin da ya so. Mu ma kuma yanzu da muka samu wannan darajar fa, ku kiyaye, ba karfin imani ne yasa muka same ta ba. Dan me yiwa da Allah ya yo ka a zamanin Annabi, da me yiwa kai ne Abu Jahal? Saboda haka ka dauki abinda Allah ya tsara mana muka samu kanmu a wannan zamanin, har muka yi imani da Al-Qur'ani a yadda yake, to Allah ne ya nufe mu da wannan rahamar. Kar ka taba takaicin cewa kai cho ya akai baka zo a zamanin Annabi ba. Me yiwa da ku ne manya-manyan mutanen da ke shaƙe manzon Allah, kuna cin zalunci, Allah yana saukar da tabbat ya da akan ku. Kaga da ta kwale maka. Dan haka abinda wannan hadisin yake cewa ba wai mun fi sahabbai daraja bane, a'a Allah ne cikin iyawar shi ya raya mu har muka zo wani zamani. Ko kun fahimta jama'a? Wanda wannan zamanin yasa zamu imani da gaibu. To me ya kamata sai ka ce masha Allah, la quwwata illa billah. Kar ka ce ashe mu din nan yanzu muna da wata daraja da sahabbai ba su da ita. Allah ne ya nufa, falala ce. Su kuma sahabbai suna da wasu darajoji wanda kai ma duk yadda ka so ba za ka iya samu ba. To yanzu in ka dauki tsakanin mu da su, sai ka ce zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u. Falalar Allah ce da Allah yake ba da ita ga ainihin wanda ya so. Ko ka san cewa akwai iyayenmu da suka tafi aikin hajji suka makale a Sudan? Aikin hajji ya tafi, amma har ya mutu bai yi hajjin ba. Ya je ya makale a Sudan, ya je yana ta noma, yana kokarin ya hada kudin da za a hau da shi jirgin ruwa daga tashar jirgin ruwa ta Khartoum a haura da shi kogin Maliya ne kawai. Amma ya shekara 20 bai tara kudin ba har ya mutu. Kai kuma kana nan yanzu kana ainihin wata sana'a ko kana aikin gwamnati ko wata harka, a cikin wata ɗaya sai Allah ya turo maka kudin. Ikon Allah, wani bawan Allah bare yake gaya mana mun je aikin hajji, yace shi fa a 30,000 yazo aikin hajji. Nace 30,000? Yace kwarai da gaske. Yace kawai ma'aikaci ne arne dan uwan shi a office a Port Harcourt. Yazo yace mishi come you want go Mecca? Yace sai nace mishi what you concern you if I want go Mecca? Sai je ho mishi takarda yace idiot bring 50,000. Kafiri ne aka bashi takarda kujera aikin hajji. Haka suke a jihar Rivers da Bayelsa allocation. Kawai sai je ho mishi kana son zuwa Makka? Eh. Ce ka ina ruwan kan zan je maka kana arne. Sai wurgo mai takarda yace ka 50,000. Yace da na duba sai na ga gaskiya ne. Sai nace mishi ni 20,000 nake da su. Yace kawo in ka dawo zaka bani 10,000, ka siya 30,000. Yace na yarda. Yace shikenan. To yanzu wannan ko kun fahimta jama'a? To ka ji ikon Allah, guzurin kudin kujerar kawai kusan 150,000 ne tun a iyafar za a baka. Sai nace mishi to amma ka ji tsoron Allah, in ka koma da ka koma ka biya shi 10,000 shi, kuma ka dan samu ka sai mishi wasu ƴan kayan tsaraba. Ko kun fahimta jama'a? To yanzu idan wannan bawan Allah ya dauka cewa daraja yafi iyayen shi da kakannin shi da ba su taba zuwa aikin hajji ba, yayi kuskure. Kawai sai ya dauka cewa falala ce ta Allah. Iyakar take. Falalar Allah ce. Ko kun fahimta jama'a? Haka rayuwar take. Allah madaukakin sarki ya ce maka. Sa'annan sai kuma ainihin tafsirin aya ta uku bayan da kaji tafsirin aya ta biyu. Allah ya ce wa yuqimuna salata, ko aiki kon ayan ne ma ashe, ko wa yuqimuna as-salata, wato sune wadanda suke tsaye da sallah, wa mimma razaqnahum yunfiquna, wato kun ga wadannan suna daga cikin siffofin wadanda suka yi imani da gaibu. Masu imani da gaibu su suke tsayar da sallah, masu imani da gaibu su ne suke ciyarwa daga arzikin da muka basu. Qala ibnu abbas yace iqamatus salati itmamir ruku'i was sujudi, abinda ake nufi da ainihin tsayar da sallah shine cika ruku'u da sujuda. To jama'a, annan ne lallai kowa ya tsaya ya ga cewa ya cika ruku'u da sujuda. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana cika ruku'u da sujuda da cewa miƙe baya da kuma natsuwa a cikin wannan ruku'u, haka nan yake a sujuda. Dan haka mutane da yawa, wani zai yi ruku'u zai dade a ruku'un, amma ka duba sai ga bayan shi yayi doro, sai ga yayi haka kaga doron nan da bayan shi yayi to bai cika ruku'u ba ko da minti nawa ne. Wani bayan shi yana yin lotso, saboda zai sankara haka, sai bayan shi lotso sai ka miƙe gadon bayan ka yayi kamar shigen yadda teburin nan yake, yadda da za a kawo koko ko kwarya a ajiye, to da wannan koko zai iya zama. Sannan ƙeyarka, kar ka sake ka ballake kanka, kar kuma ka sake ka dukkufar da kanka, kenan bayan ka yi miƙe koko kuma ka kai haka, kar kuma ka yi haka, sai dai ka sake fatafi ƙeyarka ta tafi tare da gadon bayanka. Wannan shine cika ruku'u, wannan kuma shine cika sujuda. Ita kuwa sujuda ya tsunka na hannu, kaga sai ka miƙe su haka, ka haɗe su guda biyar ka shimfiɗa su a ƙasa, kar ka watsa su haka kamar zakaran ajir, sai ka miƙe yatsunka zara-zara, sannan sai su fuskanci alƙibla. Kar ka sa waɗannan yatsu su kalli gabas maso kudu, waɗannan gabas maso arewa, lallai su miƙe. Sannan damtsanka nan cinyar hannunka kar ka sake ta haɗu da ainihin nan kafaɗinka, lallai ne ka buɗa. Sa'annan ka kiyaye da kyau hancinka ya sauka a ƙasa kamar yadda goshinka ya sauka a ƙasa. Sannan gwiwarka ka tsaye da ita, kar ka sake gwiwarka ka ainihin sa ta tayo gaba ko kuma ta ballake baya. Idan tayo gaba, abin da zai faru shine ne bayanka zai yi lotso, idan ta baya gadon bayanka zai doro. To so ake gwiwarka ka kafe ta sai ta tsaya a tsaye haka, a sanda ta tsaya a tsaye dinnan shine zai bada kyakkyawar damar da bayanka zai miƙe. Don haka ga abin a aikata jama'a, Allah madaukakin sarki ya duba jama'a haka. To dubi cinyarka da gwiwarka, dubi kaga gwiwarka katte haka, katte yo baya, in ta yo baya kaga abin da kai, kaga gwiwarka ta goce ko, to wannan zai iya ja bayanka ya doro. Idan kuma ainihin kai kuskure ka turo ta gaba, bayanka zai lotso, shine haka yayi yawa. To ya za ka yi tsakatsaki, sai ka aje gwiwarka sai ka tsaya saiki haka, sannan dubi hannunka haka haka. To sa'annan ka duba yadda ƙafafuna suke haka, waɗannan ƙafafu jama'a haɗe su ake, ba wara su ake ba, haɗe su haka, in aka haɗe su sannan kun ga waɗannan yatsu bankare su ake su kwanta a ƙasa, to haka ake sujuda. Ibnu Abbas yana cewa idan baka yi haka ba, to baka ainihin wato tsayar da sallah da Allah yake cewa allazina yuqimuna as-salata, to kai baka tsaya da ita ba. Dan haka menene tsaya da sallah? Shine cika ruku'u da kuma cika sujuda. To a yau akwai mutanen da yake saboda sakaci jama'a ruku'un wani da ya dafa goshin, da ya dafa gwiwar shi sai ya sama, sujuda da ya dosa na goshin shi sai daga, a'a zaka tsaya kai a tsanaki ne dan uwa, Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Sai yake cewa wattilawa, da kuma ainihin wato cika tilawa, karatun alqur'ani ka tsaya kai shi dalla dalla. Jama'a wallahi kowa ya je koyi karatun alqur'ani, duk wanda ya iya karatun alqur'ani jama'a yayi subscribing, ya yanki hannun jari a kamfanin da ba zai rushe ba. Allah yake innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية أولئك يرجون تجارة لن تبور. waɗanda suke tsaye da sallah suke karanta waɗanda ke karanta littafin Allah suke tsaye da sallah suke ciyarwa daga abinda muka azurta su asirrance da abayyane. Allah ya ce waɗannan sun shiga kasuwancin da ba zai taba karyewa ba. Ka san yanzu with the revolution da kaje yana faruwa daga CD at the bankunan Najeriya, in zaka bude account dole ka tsaya ka binciki wani banki ne ya zauna daidai, dan kada ka bude akan bayan kwana biyu a ce an rufe bankin. Idan zaka sai hannun jari zaka binciki wannan kamfanin yaya yake da ƙarfi. Idan wani ya ce maka kawo kuɗi mu shiga cikin harka kaza zaka binciki gaskiyar abin ko. To duk waɗannan har yanzu Allah yana ce maka har wa yau kan tafi ne. In kana son tabbas ka lazimci karatun Alkur'ani, ka lazimci tsaye da sallah, ka lazimci sadaka a sarari da boye. Allah yake to ka shiga kasuwancin da jalin shi ba zai taba karyewa ba. Dan haka karatun Alkur'ani jama'a kowa ya je koyi karatun Alkur'ani. Wallahi tallahi kuskure ne kana musulmi baka iya karatun Alkur'ani. Mafi karancin abin da ake fata daga gare ka shine duk inda ka bude Alkur'ani kawai zaka iya ci gaba da karantawa. Amma dan girman Allah ka duba. Yanzu duk sanda ka dauki jaridar this day ta wayewar garin yau, yau gari ya waye aka buga ta. Amma duk shafin da ka bude zaka iya karantawa. Amma fa yau aka buga ta. Amma Qur'ani yau shekarar shi 1400 da wani abu dan uwa baka iya karanta shi. Wani irin sakaci ne. Kana da hujja in ka je kabari suka ce maka wa ma amaluka? Wani aiki kai? Amsar da ake so aji qara'atu kitaballahi. Na karanta littafin Allah. To ka iya karatun littafin Allah? Ibnu Abbas yace lallai tsayar da sallah shine cika ruku'u da sujuda da karatun sallah mai kyau, wal khushu da kuma tsoron Allah da natsuwa, wal iqbali alaiha fiha da kuma fuskantar sallah din in kana cikin ta. Kai ya zama baba na daka gemu na waje, kana nan kana sallah amma kana tunanin wata harka daban. Aka ce da gurgurdan yadda natsuwarka da bada hankalinka a cikin sallarka da gurgurdan ladanka da gurgurdan waijanka da gurgurdan tunaninka wasu abubuwa da gurgurdan yadda ake rage maka lada, ba a cewa sallar ta baci, amma abin da ake cewa shine me an rage maka lada. Shi yasa sai ka taimaka wa kanka da ta'awuzi. In ba haka ba kana fara sallar sai shedan ya zo sai ya dauke tunaninka har a idar da sallar tunaninka yana wani guri. Wannan kan wallahi aiki ne ja, don har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan ce wani lokaci ya zo yana sallah da wata taguwa mai ado a jika, sai adan ya rinka jan hankalin shi yana idar da sallah sai ya cire ta ya ce a mayar wa da wanda ya bashi, a ce ya bashi maraza ne. To shi yasa malamai suka ce ba a so ai sallah koda a daki ne wanda yake da ado rambatsau dan kai ya rinka jan hankalinka. To amma yanzu wani yana sallah ya kunna talbijin, saboda me yana sallah yana dan gani kada labaran ya wuce shi. Haka yake yau ana zuwa ban daki da radio yana jin labarai, kashi ya kama shi ko fitsari sai je ya aje a dan gefe haka yana kashi yana jin labarai ko yana jin tafsiri. Wace irin rayuwa ce ake ciki? Ko kun fahimta jama'a? Saboda haka dole ne ya zama kana da natsuwa kwarai da gaske. Abin yana da wahala kam, don wani malamin shi yake cewa wani ba za ka iya yin sallah wani tunani bai zo maka ba. Sai shi wannan yace a malami zan iya. Sai ce to in har ka idar da sallah ba abin da ya zo maka a cikin tunani, to kaga wannan rigar zan baka ita. Idan ko har wani tunani ya zo maka, to ga wanda zan baka. Yace kuma kai min alƙawarin zaka gaya min gaskiya tsakaninka da Allah, yace na yi alƙawari. Yana fara sallah maka malam sai fara tunanin Allah ya sa a bani wadda ta fi tsada. Har ya idar da sallah ita yake tunani. Sai malamin ya ce ya yi ce kana ya kama kala a wanda wahala Allah. Tun da na fara sallah waccan rigar nake ta tunani. Ya ce ka gani? Abu Hanifa ya ce idan matsala ta kakare mishi ya kasa tunuwa sai alwala yana kabbarta sallah Allahu Akbar sai ka ji ya tuno ta. Shedan ne. Shedan ne kawai. Ya ce kar kai sallah ka ce sai kai. Kar kai sai kai. To in ka fara sai fara sa maka tunani dan zai rage maka ladan. Ai barna irin ta shedan jahili baya iyaka. Dan haka shedan ba jahili bane. kasurgumin masani ne amma kuma ya sha alwashin sai ya saba ma Allah, dan haka duk abin da zakai ka samu aljanna ya san shi, abin duk da zakai ka samu wuta ya sani, kuma ya rantse wa Allah cewa duk hanyar da za ta kai ka aljanna kai dan adam ita zai tsaya ya lalata. Allah ya kiyaye. Dan haka jama'a kun ji malam yace wa qala qatada, malam qatada yace iqamatu salah, abinda ake nufi da tsaida sallah a cikin wannan aya da Allah yace wa yuqimuna salah almuhafaza ala mawaqitiha wa wudu'iha, kiyaye sallah akan lokacinta da kuma alwalatta, kowace sallah ka rinka yinta akan lokacinta. Allah yace hafizu ala salawati wa salatil wusta, ku rinka kiyaye salloli gaba daya musamman sallar la'asar. Sallar la'asar tafi kowace sallah girman kai ta akan lokaci, saboda a cikin hadisin Bukhari annabi yana cewa matsayin wanda ya rasa sallar jam'i ta la'asar kamar mutumin da ya yi asara iyalan shi ne gaba daya. A ce ka zo sallar la'asar baka same ta a jama'a ba, to matsayin ka kamar wanda ya waye gari ne da matan shi da ƴaƴan shi da dukiyar shi kaf sun kone a cikin gida. To amma in aka waye gari har rana ta fadi baka yi sallar la'asar ba fa, matsayin wannan kamar aikin ka ya ɓaci ne gaba daya. Haka yake man fatatu salatul asri faka'annama watira ahlahu ko watara ahlahu, wanda sallar la'asar ta kubuce mishi kamar yayi asara iyalan shi ne. A wata riwaya man fatatu salatul asri faka'annama habita amaluhu, kamar aikin shi ya ɓaci ne. Sai fa malam Muhammad Az-Zuhali wani malami ne mutumin ƙasar Iraki a Baghdad, har Imam al-Bukhari yayi karatu a wurin shi. Wata rana sallar la'asar ta kubuce mai a masallaci, sai ya sheka ya tafi wani masallacin bai samu ba, ya sake tafiya duk masallatan anguwar yake waye an yi dadda sallah, sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, ya ce abinda zan yi bari in zo in yi sallar la'asar so 27 me yiwuwa aka rubuta min lada ɗai tunda duk sallah in kai ta kai kadai lada ɗaya ne, to bari in yi so 27. Kaga dai ni ma nayi dabara ke ne yake gani, sai da ya sallar la'asar guda 27 da nufin cewa shi ma dai ya samu lada 27. Yana kwanciya bacci sai ga gasu nan an zuba su a tsere, ga dokin shi ya fi na jama'a ƙarfi amma kuma yana ta bulala dokin ya ki gudu. Da ya tashi aka ce ala gafata malam me fassarar mafarkinka, yace sallolina da ne na jiya guda 27, cewa guda 27 din nan ko kwaya ɗayan ma ba su kai ba. Haka duk sanda kake tunanin bid'a abin da yake faruwa ke, yanzu wannan sallah guda 27 da yayi yana tunanin in yayi 27 din za su kai ladan guda ladan wanda ya sallah a jam'i, sai ya rasa gaba daya. Shine maganar da muke a dazu, in aka ce kai kaza in ka wuce ka'idar, in malam yace 1+1 saboda tsabar son ka samu figures mai yawa sai ka ce 10, 1+1=10, dan karka ce 2 kaga kai 2 tayi kadan haba, bari ka sa 10 mana, zaka ci ba zaka ci ba, malam ba zai cire 8 din ya zubar maka ya dauki 2 ya maka makin ba, zai soke ne gaba daya. Ka'idar kenan a wurin Allah, in aka ce kai kaza in ka wuce abinda aka ce sai Allah yace baya so gaba daya. Saboda haka musulmi ku rinka kula da salloli akan lokaci, sannan ku rinka kyautata alwala, kar ka dauki cewa alwala din nan an saba ana yi, dan haka ka zo ka ga yadda mutane suke alwala jama'a, sai ga mutum ya ɗibi ruwan alwala fata 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 haka ya ɗiba ya fafafafa haka wani zai ga kamar bijimin sa da za a yanka gobe sallah, sai ga yana buga hancin shi haka haka, in ya zo shafa kai sai ga ya rike hular kai haka ya danyi haka ya danyi sirr ya yi wayoyi. Ba haka ake yi wannan ibadar jama'a, mai yiwa ita ce za ta zama sanadin da za a fishe ka a wuta in ma tsautsayi ya kai ka, saboda annabi ya ce da alamomin alwala da sujuda zai gane al'ummar shi da suka je gidan mu. Saboda haka kar ka sake kai wasa da wannan alwalar, duk annabawa suna alwala da jama'arsu, amma tamu alwalar ce kawai waɗanda ke bin annabi take da wannan daraja a ranar lahira. Annabi ya ce inna ummati yud'auna yawmal qiyama ghurran muhajjalina min athar al-wudu, al'umma ta za a kiraye su ranar alkiyama suna haske a fuska, suna haske a hannaye da kafafuwa saboda alwala. In ba haka ba annabi Musa ma yana alwala, mutanen shi na alwala, annabi Isa ma haka mutanen shi na alwala, amma al'umma annabi su ne za a kiraye su wanda alamar alwala za ta bayyana gare su. sa'annan sai malai yake cewa wa ruku'iha, da kuma kula da ruku'inta wa sujudiha da sujudarta, kaji ma'anar kula da sallah kenan. Wa qala ibn Abbas, shi ko babban sahabi ibn Abbas cewa yayi, wa mimma razaqnahum yunfiquna, da Allah yake suna ciyarwa daga arzikin da muka basu. Kala sai ya ce zakatu amwalihim, wato suna fitar da zakkar dukiyarsu. Kenan wannan aya Allah yana yaba masu fitar da zakka. Sai ka duba ka gani ka taɓa fitar da zakka bayan dukiyarka ta kai nisabi? Kaga ana zakka da gwargwadon yadda shari'a ta farlanta ta, ko zakkar kuɗi, ko zakkar kayan noma, ko zakkar dabbobi, kowa da gwargwadon abin da Allah ya azurta shi. Shi yasa yace wa mimma razaqnahum, daga abin da muka azurta su. Yayin da zaka je ka samu bafulatani a ƙasar Adamawa ya tara shanu, sai ka je ƙasar Maiduguri Borno sai ka je ka samu babalbare shi kuma ya tara raƙuma. A daidai lokacin sai ka zo ka samu Bahaushe a Kano ko Jigawa ko Sokoto shi kuma ya tara gero da masara. Wa mimma razaqnahum, sai ka je ka samu ɗan kasuwa kuma a Fatakwal ko Lagos shi kuma yana da tsabar kuɗi. Kowa da arzikin da Allah ya bashi da shi ne Allah yake magana da shi. Wa qala Bahaq, malam Bahaq cikin tabi'ai yace kanatin nafaqatu qurbatin yataqarrabuna biha ila Allah ala qadri masiratihim wa juhdihim, adatan ciyarwa da suke yi neman kusanci ne ga Allah, kowa yake kokarin bayarwa da gwargwadon yalwatar shi da gwargwadon kuncin da yake ciki. A farkon musulunci ake cewa a farkon musulunci babu zakka, kowa yana bayarwa ne da gwargwadon abin da ya sauƙaƙa gare shi, da gwargwadon ƙwazon shi. Wannan ita ce zakkar farko a musulunci. Hatta nazalat fara'idus sadaqat, har sai da ayoyi suka sauka waɗanda su ne suka farlanta sadaƙoƙi zakka. Sab'u ayatin fi surati bara'a, ayoyi guda bakwai ne a cikin suratu bara'a, inda Allah yake cewa innamas sadaqatu lil fuqara'i, da sauran waɗannan ayoyi da Allah maɗaukakin sarki ya zo ya farlanta zakka, ya kuma farlanta waɗanda za a ba zakka ɗin. To kafin saukar waɗannan ayoyin jama'a, zaman da aka yi a Makka gaba ɗaya babu zakka. A Madina da aka zo ba daga zuwa ne zakka ta sauka ba, sai da aka wajen shekara biyu. To a kafin wannan lokacin yaya musulmi suke zakka? Kowa da gwargwadon yadda yake, da gwargwadon haka zai ɗibo ya bayar da abin da ya sauƙaƙa. Wani yana da kaɗan amma yana da ƙarfin hali, wani yana da dayawa amma yana da kariyar zuci. Saboda haka sai ka ga kowa zai ɗauko ya bayar da gwargwadon ƙwazon shi ko kuma gwargwadon wadatar shi. Lokacin da ainihin ayoyi suka sauka min ma yuzkaru fihin sadaqat, ayoyin da suke ambatar sadaqoƙi da zakka, hunnan nasikhat, to su ne suka shafe waɗancan hukunce-hukunce na baya, al-musbatat, waɗanda su suka tabbatar da hukuncin zakka da kasali a yau. Don haka a yau a zakka, idan kana da naira dubu kaza sai a ce ga abin da za ka fitar. Amma a da za a ce ne lallai ka fitar da wani abu, in ka ce nawa sai a ce a'a, gwargwadon imaninka da gwargwadon ƙarfinka. Amma daga baya sai aka ƙayyade. Kun ga dai na farko dangane da zakkar kuɗi, ba a zakkar kuɗi sai an aje su dindi sun shekara, ba a juya su. A gida ne za ka aje, a banki, a ina ne za ka aje? Ko da ka ɗauki wani abu na daga cikin kuɗin a matsayin bashi a cikin shekarar, to sun karye daga ƙa'idar da ake so. Don haka idan an ce miliyan goma ko miliyan talatin ko miliyan arba'in ita ce ƙiyasin gwargwadon zakkar bana, abin da ake nufi sai ka aje wannan kuɗin tun daga 25 ga watan Ramadan na bara har yau 25 ga watan Ramadan, waɗannan kuɗin ba kai taɓa su ba, ba kai komai da su ba. Sharaɗi na farko kenan shine shekara. Sharaɗi na biyu sai sun kai adadin da ake cewa. Ko kun fahimta jama'a? To sa'annan sai a ce to za ka bada 1/40. Don haka idan ka ajiye naira miliyan 40 tun daga bara har zuwa bana yau kenan, to za ka bada miliyan 1 ne cikin miliyan 40 kadai, shine zakka. Idan kana da raƙuma inda ba su shekara 30 ba su kai guda 5 ba, babu zakka a ciki. Kana da raƙumi 2, kana da raƙumi 3, kana da raƙumi 4, har sai ran da suka kai 5. Daga ran da suka kai 5 sai ka hada da dattijon, da tsohuwar, da ƴan matan, da wannan ƙwaya ɗaya da aka haifa yau, to yau sun kai guda biyar kenan. To sai ka samu akuya, akuya ko rago ƙwaya ɗaya sai ka bayar. Ba za ka sake bayarwa ba sai rana irin ta yau kuma ta kewayo, sai ka sake duba adadinsu. Haka za ka yi ta fitar da ƙwaya ɗaya, ƙwaya ɗaya, ƙwaya ɗaya, har sai an kai guda 25, sannan sai a ce to yau ne za ka fara fitar da raƙumi ɗaya. Idan kana da awaki matuƙar ba su kai 40 ba, babu zakka, sai ran da suka kai 40. Idan kana da shanu sai sun kai 30, sannan za ka yi zakka. Wannan ita ce shari'ar Allah. To saukar waɗannan dokoki da bayanai dalla-dalla shi ya shafe tsarin da ake da. Tsarin da shi ne abin da kake da shi ka bayar, da gwargwadon imaninka, da gwargwadon karayarka, ko makamancin haka. Wa qala Qatada, malam Qatada ya ce, fa anfiqu mimma a'taakumullah. Dan haka ya ku musulmi ku ciyar daga dukiyar da Allah madaukakin sarki ya baku. Allahu akbar. Wallahi al'azim, da musulmin duniya a yau za su fitar da zakar dukiyar da Allah ya basu. Da ba a samu wani musulmi yana cikin talauci ba. Da ba a samu wani maraya musharrad yana yawo a bakin titi yana tallan fiyowata ba. Da ba a samu wata mace da mijinta ya mutu, ko ƴaƴanta suka ƙare, ko kuma tsohuwa da bata taba haihuwa ba, da yau ba a same ta galabaitacciya ba. Saboda duk duniya musulmi su suka fi kuɗi, su suka fi dukiya, su suka fi wadata, amma abin ya gagara bayyana. Sai ka ji ana lissafa wasu manya-manyan kafirai, ana cewa su ne kaza, su ne kaza, su ne kaza. Abin da ya sa Bature yana da tsari ne. Bature a cikin tsarin shi duk kuɗinka baya recommending, baya recognizing kana da kuɗi, baya amincewa kana da kuɗi, sai da gwargwadon yadda kake bada scholarship, gwargwadon yadda kake ɗaukar nauyin mutane suke zuwa makaranta, gwargwadon yadda kake gina wuraren ibadu, gwargwadon yadda kake gina taimako, gwargwadon yadda kake agazawa mutane. Yanzu jama'a ɗan ƙwallo, ɗan ƙwallo ne a ƙasar nan. Kowa ya san cewa ba kayan trader ya kasa ba, ba noma ya ba, ba kiwo ba, ba aikin albashi ya yi ba, ya je ya samo kuɗin ƙwallo ya zo ya gina Heart Foundation, Kano Heart Foundation. Ɗan ƙwallo ne saurayi, har yanzu bai kai shekara 40 ba, amma ya zo ya gina asibiti yana taimakawa mutane masu fama da ciwon zuciya. Don girman Allah, ina masu kuɗinmu? Ina wane da wane? Wannan ƙasƙancin haka muke ciki a arewa, haka muke ciki a Zaria. Yanzu fa Zaria da ba wuta fa, ku je ku tambayi hukumar lantarki ta Zaria. Wasu transformomi ne masu transmitting, in an turo mana wuta daga hukumar wuta ta ƙasa, an ce ga wutar da aka ba Zaria. Transformer ne ƙwaya biyu, sai suka yi bindiga suka fashe, ga su nan daidai kwanar hanyar Kano. Waɗannan transformomin har yanzu ba su kai miliyan 30 ba. Ba su kai miliyan 30 ba. Ba yadda ba mu yi da masu mulkin nan su siya ba, kowa ya ki. Sai da kuɗinka ba zai siya ba. Sai a cikin kuɗin gwamnati ba zai siya ba. Shi yasa gashi nan duk yadda aka ba Zaria wuta, wani lokacin sai a tura ta jihar Zamfara, ko a tura ta jihar Sokoto, ko jihar Kebbi. Saboda me? Adadin wutar da za a ba Zaria, ba mu da na'urorin da za su raba mana wutar lokaci guda. Sai dai a ba wuri kaza, wuri kaza da wuri kaza suna cikin duhu, sai a kashe wuri kaza, sai a ba wuri kaza. Shi kuma injin da ya rage ƙwaya ɗaya ɗin sai a kashe shi ya huce. Saboda aikin da injina uku za su yi ne, inji ɗaya yake yi. Ku je ku ce Albani ne ya faɗa. Yanzu ina masu kuɗi? Yanzu Ramadan ya zo, in ka ware kuɗi ka je aka yi wannan, sai ka ce ya Allah, wannan abu na yi ne don al'ummar musulmi su samu wutar lantarki cikin watan Ramadan. Ya Allah, saboda haka ka ji ƙan uwata, ya Allah ka yi wa ubana gafara, ya Allah ka kyautata zuriyata. Ka ga yadda Allah zai albarkace ka. Amma mutane suna da kuɗi ba sa son ciyarwa. Malam Ata'u wa'azi yake mana yace, fa anfiqu mimma a'taakumullahu, ku ciyar daga abin da Allah ya baku. هذه الاموال yace saboda wannan dukiya da ku gani, awari aroce, jam'i na ariyatu, to awari aro ne aka baku, wa wada'i'a, sannan ajiyoyi ne, jam'in wadi'a, indaka yabna Adam, ajiya ce aka baka ya kai dan Adam, ajiya ce. Yushiku an tufariqaha, kana dabda zaka rabu da wannan dukiyar, kana nan in baka bayar ba sai ka ji wata rana mala'iku sun duro gidanka suna cewa walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra wa taraktum ma khawwalnakum wara'a zuhurikum wa ma nara ma'akum shufa'a'akum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum tazumun. Shikenan mala'iku su zo su ce shikenan ka iso, dama kai kadai ka taho, to gashi nan ka dawo yau. Duk ina bodyguards, duk ina yan banga, duk ina police, duk ina sojoji, duk ina kaza, ina dukiyar da ka tara, ina mata, ina ya'ya, ina kamfanoni, ina masana'antu, ina shaguna, ina jali, ina kaza, ka kwanta ka mutu kap, dukiyar ka ce kai ka nema. Amma duk malamin da ya fatawa a sa maka bandar guda na shadda sai a ce mai dan bid'a ne, sai da samu farin kofulin mai araha a nade ka da shi, inda za a dauki shadda wanda yadi ɗaya naira 700 ce sai a ce an yi bid'a, farin yadi za a samu na naira 70-70, sai abu an ninka maka sai a lullube ka sauran dukiya kuma shikenan, sai kaga sun je suna rabawa. Kana can kana kabari a ne maka bincike a kai, nan wani ɗanka ya kai ƙarar wata matarka sun shiga kotu a kan dukiyarka, sun fara gaba. Wani ɗanka ya tafi ya je a tsafewa ne haɗari da mota don shi ya samu fili kaza, kai kuma kana can kana fuskantar matsala. Ku daure ku ciyar, ku kashe kuɗinku ku yi wa addinin Allah aiki. Idan ba ku yi ba wannan dukiyar za ku waye gari ranar da ga hisabi akan dukiyar, kuma kana nadamar ba kai abin da ya kamata ba. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Aiki na biyu, dole ne malaman mu kuma su yi tarbiyar mu akan waɗannan abubuwa. Na daga cikin maraici da muka samu kanmu a Najeriya shine karanci, ban ce babu ba, nace karancin malamai da ake kira al-ulama'ur rabbaniyuna, malamai masu tarbiyya. Malami ne yana karantar da kai, yana nuna maka ya fi ka san kuɗi, yana karantar da kai kun tara kuɗin da ba a sai lasifika ya cinye, an kawo takin zamani don ya raba muku, yayi kwana da shi ya kai shi jihar Kebbi ya siyar. Yaushe za ka samu tarbiyya? Yaushe za ka samu kaciyar? Amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ji yadda yake da almajiran shi, rana ta taho za ta faɗi wajen dutsen Uhud, suna zaune da shi da Abu Dharr, sai ya ce Abu Dharr kaga wannan dutse? Ya ce eh. Yace zan yi burin da ina da zinare wanda ya kai girman dutsen Uhud din nan. Yace da kafin ranan nan ta faɗi duk sai na ciyar da shi. Ka gaya mini yadda waɗannan sahabban za su so duniya bayan ga yadda malamin su ya tarbiyance su. Saboda haka dole ne, kamar yadda na faɗi ɗazu da safe, ɗalibai ana son a samu revolution ne, philosophical revolution first. Da farko a fara samun canjin tunani, ka gane cewa ba ana malanta bane don a samu kuɗi, ba ana malanta bane don a samu suna, ba ana malanta bane don a ce wane ya iya. Ka gane cewa malanta aiki ne na annabawa, ida saƙon Allah ne. To kuma so ake ai tarbiyyar jama'a, ku tarbiyyanci mutane yanzu don girman Allah. Annabi ya kwanta ya rasu bai bar ko taro ba, sallallahu alaihi wa sallam. Abu Bakar ya kwanta ya rasu bai bar kuɗi ba, dan abin da ya bari wani jaki ne da menene, sai Aisha ta ce annabi ya yi wasiya cewa, ai Abu Bakar ya yi wasiya, in ya rasu wannan dukiyar ma da ya bari a kwashe a kai ta baitul mali. Ka gaya mini irin waɗannan tarbiyar da suka samu, yaushe za su dawo suna wawasan dukiya? Ko kun fahimta jama'a? Ba a cewa kada malami ya nemi dukiya, amma me zai yi da ita? Me zai yi da ita? A zai nema ne ya tara tur, a zai nema ne yana son wai kai ya mutu ya bar iyalan shi cikin me? Cikin talauci. Shi yanzu nashi iyayen da suka mutu suka bar shi cikin talauci, ba sa kaunar shi kenan ko ba su da dabara ne? malami ya bude baki wai yana gaya mana bakar magana, wai shi ba zai yadda ya mutuwa irin mutuwar bawa mai shinkafa ba. Sai na ce mishi, wace irin mutuwa ce bawa mai shinkafa yayi? Don ni ina daga cikin mutanen da suka san bawa mai shinkafa sani na gaskiya. Ina daga cikin mutanen da bawa mai shinkafa ya amince da mu aminci na ƙarshe, dan sai da takai ya shigar da ni har uwar ɗakan shi ya zaunar da ni da mai ɗakin shi, yana cewa kin ga wannan amini na ne duniya da lahira. Nace wace irin mutuwa yayi? Yace ya mutu bai tara ko kwabo ba. Yace shi ba zai dai irin wannan ba. Nace Allahu Akbar. Nace gaskiya ne, bawa mai shinkafa ya mutu bai bar ko kwabo ba. Ni sheda ne akan haka, dan ko naira 500 bai bari a accountin shi ba. Nace amma alhamdulillah, ƴaƴan shi guda biyu da ya mutu ya bari ya basu duk sun haddace Qur'ani, kuma a gaban shi in yi sallar asuba yake zaunar da su, yake haddatar da su har suka haddace, ba malamin da ya karantar da su. Nace kaji abin da bawa mai shinkafa ya mutu ya bari, kaji irin mutuwar shi. Cikin ƴaƴanka guda nawa suka haddace Qur'ani? Wai to gori zan mishi. Nace gori kake bawa mai shinkafa? Jama'a, duniya ta rufe idan ku kuna malamai har ku zare ku kwarkwance ku haukace. Mutumin da ya haddatar da ɗa ƙwaya ɗaya Qur'ani a baya ba mun ji darajojin shi ba? To balle mutumin da yake da ƴaƴa biyu? To mamakin Allah, bayan sun haddace Qur'ani uban yana da rai, ya kwanta ya rafi ya basu, yanzu ɗayansu yana da masters kuma daga International Islamic University a Pakistan yayo, ɗaya kuma yana da first degree. Ma'ana in duniyar kake tunani gashi nan sun samu duniyar bayan sun samu lahira, me kake haɗama? Amma ɗazu na faɗi asalin wani sirri da ya faru, Allah shi yake da iyawar shi. Mafi yawancin malamai musamman a Najeriya ƴaƴan talakawa ne, ba goli nake mana ba, ni kaina ɗan talaka ne. Wannan sai ya saka musu haɗama da ya ga dukiya, sai kaga yana bari, yana makirkita. Domin ya za a yi wanda ya girma a gidan mai kuɗi kace za ka iya ruɗar shi da ainihin kuɗi? Amma mafi yawancin masu da'awa a Najeriya sai suka zama ƴaƴan talakawa ne, da wannan sai ake amfani da shi ana karya su ana taka da'awarsu. Amma abin da nake so mu gane shi ne, idan kai malami da kake mana wa'azin mai sadaka ba mu ga kana sadaka ba, ba za mu fahimci wa'azinka ba. To malamai nawa ne suke sadaka a Najeriya? Zakka, malami nawa ne zai fitar da zakka? Sannan kullum za a kawo zai karɓa, shi ba za ka taɓa ganin yana bayarwa ba. To da ya mutane za su samu tarbiyya? Amma waɗannan malamai cikin sahabbai da tabi'ai suna faɗin maganganu ne waɗanda aikinsu na ƙara gaskatawa fiye da haka. Sai ka zo wurin malami sai ɗauko abin da ya mallaka gaba ɗaya, sai ce maka don Allah ka yi haƙuri da wannan. Sai kana ganin kamar ya ɗibo ɗan kaɗan ne ya bar mai yawa, a ya kwashe duka ne ya baka. Amma cewa yake kai haƙuri don ka karɓa ka tafi da shi. An yanka rago gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai Annabi ya sa kujera ya zauna a gaban Aisha, yanki ki kai wa wance, aikawa suwani, aikawa suwani. Kafin Aisha ta lura sai ya rage, sai ƴar wata ƴar karamar cinya haka. Sai ta ce, manzo Allah kaga ɗan abin da ya rage? Sai ya ce, madalla, duk abin da ya rage nan wannan ɗin shi ne muka yi asara, don shi za mu ci mu kashi, wancan da muka bayar za mu je mu haɗu da shi a kiyama. To me zai sa Aisha ta ruwa? Ba abin da zai sa Aisha ta ruwa. Amma malami ne, an aiko mishi da raguna, an aiko mishi da buhunan sukari, an aiko mishi da buhun kaza, ya sanya matan shi sun tara sun boye a ɗaki. Sannan sai matan shi suna cewa, da Allah jama'a sukarin kununmu ya ƙare, a ɗan taimaka mana da Allah idan da wani mai son aljanna. Ka gaya min, daga ran nan matan shi za ta sake ganin darajar shi? Ga buhu takwas can a ajiya ƙarƙashin gadanta, kuma ta ji shi yana cigiyar dan Allah, waye mai son aljanna sai mai sukari, sukarin kunu? Allah kiyaye. To jama'a, kun dai ji wannan. Malam yace ai marmaza ai sadaka kafin a rabu da ita. واختار ابن جرير ان الايه عامه في الزكاه والنفقات. اما مالك ابن جرير مي تفسيري yana ganin cewa wannan aya tana umarni ne da sadaka da kuma dukkan wata ciyarwa gaba daya. Dan haka kaga sanda kake cewa Allah yana cewa wa mimma razaqnahum yunfiquna, kuma suna ciyarwa daga arzikin da Allah ya basu, shine mai suna bada zakka. suna bada sadaka, suna bada kyauta. Dan ka gane akwai mutumin da zakka ake bashi, akwai mutumin da sadaka ake bashi, akwai mutumin da kuma kyauta ake bashi. To in kana son ka zama cikakken mai bayarwa, to a same ka wajen bada zakka ka bayar, wajen sadaka kai, wajen kuma ciyarwa da alherai nan ma kai. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Fa innahu qala, shi wannan malami Ibn Jarir cewa yi wa aulat ta'wilat, fassarar da tafi dacewa fiye da kowace, wa haqqaha bi sifati alqawm, wadda kuma tafi cancanta da waɗannan mutane da Allah yake siffantawa, an yakunu li jami'in lazim lahum fi amwalihim mu'addina, ya zama duk abin da ya hau kansu na dukiyarsu suna bayarwa, zakatan kana zalika aw nafaqatan, zakkace ko kuwa ciyarwa ce, man lazimatu nafaqatuhu, wanda di ya lazimta su ciyar da shi suna ciyar da shi. Dan haka irin waɗannan mutanen da Allah yake yaban su, zaka samu idan iyayensu mabukata ne suna ciyar da su, idan ƴan uwansu mabukata ne suna ciyar da su, idan makwabtansu mabukata ne suna ciyar da su, sannan suna ciyar da matansu, suna ciyar da ƴaƴayensu. Sannan daga cikin ciyarwa mafi falala waɗannan almajirai da ke zuwa su tsaya mana a kofar gida, kaji mutum yana cewa ko dan kanzo ko dan dagwadago, da gaske fa yake yi, ba tawali'u yake ba, dan da